yau ne mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kuma shugaban kwamitin da ya gudanar da cikakken bincike akan badakalar da ake zargin Injiniya Lawal Babashir sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da aka dakatar tare da ambassador Oke wanda shine director kula da sha'anin leken asiri na kasa da kasa wanda shi ma aka dakatar bisa ga wadansu makudan kudade da aka samu a wani gidan sa a birnin Eko ya mika rahoton sa ga shugaba Muhammadu Buhari daman dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a yau ta bada sanarwa ta dage taron da take yi na mako-mako domin samun lokacin yin nazari akan wannan rahoton da aka mika wa shugaba Muhammadu Buhari da zumar cewa a cikin sati daya yan Najeriya za su samu matsayi ko bayanin da gwamnatin za ta dauka dangane da wannan rahoto shi kansa Farfesa Yemi Osinbajo da yake tattauna da manema labaru ya bada hasken cewa lallai ya mika wannan rahoton amma akai juyin duniya nan domin ya bada haske akan irin shawarwarin da suka bada ko kuma abubuwan muhimmai da rahoton nashi ya kumsa yace lallai ba zai ce uffan ba sai an jira shugaba Buhari ya bada sanarwa ko matsayi akan binciken da aka gabatar masa da kuma irin zurfin nazarin da zai yi domin tabbatar da 'yan Najeriya cewa gwamnatin Muhammadu Buhari da gaske take cewa ba gudu ba ja da baya za ta yaƙi cin hanci da rashawa kuma ta nuna wa 'yan Najeriya a zahiri cewa babu wani dan lele da ba za a ladabtar ba idan aka kama shi da wani laifi. Ga jafirata ta kaya tsakanina da daya da cikin jami'an da ke ofishin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo wato Hafiz Muhammad dangane da wannan rahoton da aka mika wa shugaban kasa kamar haka amma kafin a kai ga wannan ranar sai da kusan aka kai ruwa ranar kafin a dauki matakin gudanar da wannan binciken da ma daktar da wayannan manyan daraktocin har ma ana zargin cewa rashin binciken su da daukar irin wannan matakin ya kusan kafar angulu ga fafutukar yaki da cin hanci da rashawa da ake ganin gwamnatin Buhari ta yi alkawarin yi wa 'yan Najeriya.
Eto, kamar yadda kowa ya sani shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai bin doka da ka'ida. A lokacin da majalisa ta fara ambaton wannan ko kuma ta kawo wannan maganganu na cewa suna zargin shi sakataren gwamnati da almundahana a cikin waɗansu al'amura. Suka kawo shugaban kasa rahoto shugaban kasa ya ce ai wannan rahoto a mutane tara da aka saka su yi wannan kwamiti mutum uku ne kawai suka sa hannu a wannan rahoto so a ganin sa wannan rahoto bai inganta ba in har ba a samu dukkanin ɗan kwamitin sun sa hannu ba wanda daga nan ne suka koma suka sake deliberating su wato ɗan majalisa suka tsara tattauna aka dashi kuma shugaban kasa ya kafa nasa kwamiti da kansa wanda shi ne ya saka mataimakinsa ya saka shi ministan shari'a sannan ya saka shi kuma mai ba shawara akan fannin tsaro domin su zauna su gudanar da nasa binciken saboda shi shugaban kasa sanin kowa ne yana bin dokoki kuma yana bin ka'ida kuma shi mutum ne mai tsari to yanzu da aka gama wannan rahoto aka kai masa in Allah ya yarda nasa 'yan Najeriya da kansu za su ga hukuncin da zai zartar tunda ni na tabbata a sanin da aka yi wa shugaba Muhammadu Buhari ko ɗansa ne ya kama shi da almundahana da cin hanci da rashawa ba zai taga masa kafa ba.
Hafiz Muhammad kenan jami'i a ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai shugaba Muhammadu Buhari yana aiki daga ofishinsa da ke cikin gidansa ne a daidai lokacin da bayanai suka ce ana gyaran ofishinsa da ya yi sama da watanni uku ba a yi amfani da shi ba. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.